is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba bata.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kaɗan maryan za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkaninsu a gaban kotun, al'amuran da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amuran da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai Misbahu Lawan Kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ba mu da ita ƙarshen mako, mu ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abarta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ida wannan ana bincike ko ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zarafin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Ah, wai da ku ne da zancen murja ai ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wance kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga ta wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Wadannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laifin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amsu dosi daga gaban shari'a su zo su maida wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya. Juma, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa kasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cecikucin da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, amma har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, gini ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ƴan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya bibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su ƴan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar Farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da yan kadi ba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan kadi ba wadon kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsakamaru ya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau ita da Faransa ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cika mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kin su mamaye babu daji za ka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ranka hiddanta sai ka ce ha Faransa zo ka kai mini don soje bakin godan Niger ka tattale min ɗan ta'adda kuma daga Najeriya suka kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intinikar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita sai da yawo ke rigin sun ga junan miki sun kara a cikin rin da aka kawo ta Yakubu gawaki da kashi na san shi wanda sanka don minista ta mai bayan layawa gidan shi sai da yawo ginin Yakubu gawaki Lagos an kawo ta inda sun son kenan
alamun 1975
shi ma general ne mai juyin mulki sai ni kunciya lieutenant colonel na Niger Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kenku na Benin wani taya colonel ne shi ma wani taya colonel ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani waye mutane shi min ya ke ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gungun mulki ko ina suna kasar kata ko ya zai da yake shi a zama
amma suna cewa kamar da musulmi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma wanga president da nan to ina ra demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wani ku kasa a nuna Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi fudan so yi su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma so yi masu gaji uku su yi da ku za mu planning ita tana arziki na gaskiya yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest to ina economy shi me an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga ilimuwa ba dake kula da harkokin
su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin wani kinta yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya gane kana da dalilan mota da kana zuri ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa na yanayin da muke ciki tsangin da muke ciki shekara 50 fasken an yi kusan 50 ne ko ɗan Niger da ƙan Najeriya ba mai raba su.
President Antinikar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibilai ban gan shi ba. Me na ga koma bayan da zai kawo? Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali kannanmu ne, Burkina Faso kannanmu ne, Nigeria kannanmu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu, duka al'umma guda ce, duka mu 'yan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshe mulki da karhi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika, har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Kadafi, suna alfahari da Lumumba. A duke in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na haɗa kanon
Afrika. Amma kuma yana magana da samun yancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da yancin kai, ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce, France an kore ta daga nan ko? An kore France. Shi ke duka muka zo muka yi kuwa labusanni ma an kore France. France ta tahiyatta, kuma don France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakaninmu mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga ƙasashe guda uku in ba su da kowa cikin ƙasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo ƙasa 12, watakila akwai 'yan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan ƙasashe. Shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki katu da shejur Tahiru Gimba. Mu yi makan mu adalci, kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali, in ce nika yana president an exercise ne sai da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta, amma sauran kasashe sai suka kotumta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illar da wanga abu zai kawo mana, ka ga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba. Sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu ta ko ina, yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne ya zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan
mu na fata ce haka ne
ba zan da aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri, saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku, wanga kungiya ta yi yaki da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci. Shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko dawon masara ba mu. Yanzu franciyar kinmu da Benin wannan da aka like, ka san 'yan Nijar nawa suka yi asara, ka san 'yan Nijar nawa suka talauke, ka san kai akwai 'yan Nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye, ka san kuma banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai togo mu daga togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajenmu? To di ba wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne. Saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda, lafiya nan ita da Faransa, ambasadikin Faransa yana can. Kaf Sahel ta shekarar jiya da muka kora nan, su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa Kaf Sahel, Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mune ke da takunkumi, kuma waɗanga ƙasashe duka, Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka, lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition, kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki. Kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president Tayyip Bimba maganan nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi ba ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasar mu shine alheri ga kasashen ganan mu
kuma babu wata maganar gyara
babu abin da yanzu abin da rijiyar za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga CDAO a tattam na gyare-gyaren da za mu yi na hawan bodar wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka bani visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka
da wani ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
a kasashen da wani ake faɗi babu wanda ke ɗan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasar nasu sabon ya sa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake ana fita abin da turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitamu kuma dole mu haɗa garinmu ba wai zancen yanayi dan wani alasa ya ce a ayyar su da an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gona yankar ta yi ba komowa babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 kenan ya kanin daga kasar duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kiri sun mamaye babu daji za ka shiga ka ce kiri cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka ya za ka hidda ta sai ka ce ha faransa zo ka kai mana nan soje bakin bodar Niger ka tattale ni ɗan ta'adda kuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga sakkwato dajin kawai su suka zuwa da mashin su biyo ta dogon dutse a biyu ta hilinke da shi ma ne
a can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sauran dajin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
madalla to bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.